الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وديا تاتبتك الله مدعوك من سركي wannan wanda ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da domin gabatar da ainihin karatu a cikin littafin arba'una nawawi na al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala, wanda littafi ne sananne, littafin arba'una hadisi wanda al-imam nawawi ya rubuta, Allah shi mishi rahama. Malam Salihul Usaimin, Allah shi mishi rahama, ya yi sharhi ga wannan littafi na arba'una hadisi wanda za mu karanta muqaddima wanda shi malam mai sharhi ya gabatar. Ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ودي أتاك بسجاء الله منا بودي مع الله منا يبا مع الله منا نيمن سيمقن الله منا نيمن زافر ربنجي سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا منا نيمن الله tsari daga sharrin kawunanmu, wasayyi'ati a'malina, da miyagun ayyukanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu da tsowa. Man yahdillahu fala mudilla lahu, duk wanda Allah ya shiryar ba wanda zai ɓatar da shi. Wa man yudlil fala hadiya lahu, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya batar ba mai iya shirya shi. Muna roƙon Allah ya shirye shi mu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, malaikai ina shaidu cewa ba abin bauta ma da gaskiya sai shi Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaidun cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasuluhu, bawan sa ne manzansa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Bayan haka malam yake cewa hakika Imam Nawawi, Allah shi mishi rahama, yana daga cikin almajiran Imam Shafi'i, Allah shi mishi rahama, wanda ake kula da su cewa almajirai ne na al-Imam Shafi'i, kuma ana kula da maganganun su. Yana daga cikin manyan daliban Imam Shafi'i, kuma shi al-Imam Nawawi yana da kwadayin rubutu, ma'ana rubuta littattafai. Saboda haka al-Imam Nawawi matsayi ne babban ɗalibin Imam Shafi'i, Allah ya yi mishi muwafaka, ya rubuta littafai da dama. Daga cikin littafan da shi al-Imam Nawawi, Allah shi mishi rahama, ya rubuta akwai wannan littafin da ke gabanmu na arba'una hadisi. Bayan haka akwai sharhin da ya yi ma Sahihu Muslim. Bayan haka ya rubuta wani littafi da aka ce ma Kitabul Azkari, littafin da ya kunshi addu'o'i waɗanda aka ruwaito da zikirkira daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma al-Imam Nawawi ya rubuta wani littafi mai bayani game da lugha, yaren Larabawa, wanda ake ce ma Tahdhibul Asma'i wal Lughat, wanda littafi na mai kima kwarai. Bayan nan al-Imam an-Nawawi ya rubuta littafin Riyadus Salihin wanda shi malam Salihul Utsaimin Allah shi mishrama yayi bayanin cewa wannan littafi na Riyadus Salihin da al-Imam an-Nawawi ya rubuta alamu ne na cewa Allah ya karban ma al-Imam an-Nawawi aikin sa na gabatar da wani aikin alkhairi ga musulunci kamar mai tambaya yayi tambaya sai malam Salihul Utsaimin yace idan ka yi yawo cikin duniya kadan ne zaka samu masallacin da ba a karantar da wannan littafi ma'ana mai yawan wuraren da zaka zuwa cikin duniya zaka tarar da ana karantar da littafin Riyadus Salihin naka ga a kafafin yada labarai maluma daban-daban suna karanta shi a masallatai ya daban-daban ana karanta shi a kasusuwa daban-daban zaka ji ana karantar da Riyadus Salihin wanda littafi ne mai kima kwarai ya tara bayani akan adabi da dabi'u da duk wani abu wanda mutum ka bukata na abin da ya shafi wannan rayuwa ta musulunci yace insha Allah Allah shi ya san wanda ya tsarkake niyya amma ana kyauta ga to kwarai na cewa malamin da ya rubuta littafin wanda shine al-Imam an-Nawawi marubuci 40 hadisi akwai alamun Allah ya karba masa nan malam Salihul Utsaimin yana kankantar da kansa saboda babu wani mutum guda da zaka tsarkake ka nuna cewa shi mutumin nan mutum na na kirki mutum na nagari ko mutum na wanda yake ya gama laiya ko mutum na wanda zaka bayar da cikakken shedu gare shi inda ka cire Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbai ne tsarkakakku wadanda an samu shaida tun duniya wasu daga cikin su tun duniya an yi shedu cewa yan aljanna ne haka kuma mutum da ya aikata wani laifi ko yana wani aikin laifi ba za ka yi yankirin cewa Allah ba zai gawarta mishi ba a'a sam wani abu na da an yi muna hani ka yi yankirin cewa wannan mutum mumini na saboda wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tare da wani sahabi sai ɗaya daga cikin su yace yana da dan uwa ne wani mumini na sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a ko dai musulmi kace dai kai kana zaton musulmi na ko kuma abin da ya bayyana gare ka musulmi na maganar kalmar mumini ko a ce kace mutum ya yi shahada wannan wani abu ne da akwai bukatar samun tabbaci na hakikani ba ka yi yanke ka wasu mutum cewa wani mumini na ba amma da kace musulmi na shi kenan ya karɓa wannan suna tunda cikin mu musulmi nan ne ake samun waɗanda suke muminai kuma Allah subhanahu wataala shi ya sa hakikanin mai imani saboda imanin nan to yana cikin zuciya ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi nuni ga gabani yana cewa attaqwa hauna attaqwa hauna tsoron Allah yana nan tsoron Allah yana nan idan kaga mutum ga huska ko kaga sura wannan ba shi ne fassara maka cewa mutumin ga mu'minina ba amma musulmina to ya karba wannan suna na musulunci malam Salihul Utsaimin Allah ya mishi rahama yace to wanga littafi na 40 hadisi littafi ne wanda an zabo shi daga cikin rubuce-rubucen da malam al-Imam an-Nawawi Allah shi mishi rahama yayi saboda ya kunshi abubuwa masu dama yace in muka dauki littafin Umdatul Ahkam za mu ga yayi kama da 40 hadisi amma sun bambanta saboda shi Umdatul Ahkam yana bayani ne akan abin da ya shahi kamar fiqhu amma shi 40 hadisi za ka samu an shiga babuka ne da dama bangaren abin da ya shahi aure bangaren abin da ya shahi makwabtaka bangaren abin da ya shahi suna dan Allah bangare abin da ya shahi kunya bayani akan illar rushi ma'ana an tattara wanda littafi ya zama kamar littafi kashkul jakar magoyi wanda da wahala abinda zaka nema a cikin wannan littafi baka samu ba tare da cewa gashi littafi ne karami ba mai girma ba wanda hadisansa duk yawan su hadisi 42 ne ta haka akwai bukatun cewa dalibin ilimi ya mallaki wannan littafi kuma in sun samu nama ya zama ya hartace shi in yana yiwa in Allah ya yi ma dalibin ilimi muwafaka ya hartace wannan littafi to Allah ya bashi alkai mai yawa wanda kuzuri ne wanda zai ainihi karar da yan uwa ne gaba ya ciyar da addini ne gaba kuma ya samar ma da jama'arsa da yankin da yake wani karin bangaren ilimin da akwai bukata zuwa gare shi ta taƙaice ya yi ma wannan littafi lambobi ga hadisai kama daga alhadisul awwal in mun ɗauki hadisin mu na farko wanda malam al-imamu nawawi ya kawo yace alhadisul awwal hadisi na farko ana amiril mu'minin daga shugaban mu'minai wannan hadisin an karbo shi ne ga shugaba na mu'minai abi hab baban hafsa umar ibn al-hattab umar dan kattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa ita idan mun lura da bayani na da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana ma dan uwansa da ya kirayi wani akan cewa wani mu'mini na yace a ka dai ce musulmi nan da aka ce amirul mu'minin ba ayyana wani mutum guda ba ana magana ne akan duk mu'minin da Allah ya kaddara yana da rayuwa a wannan lokaci Umar shine wanda yake jagoransa ne kuma bashi umarni amma ba an ayyana mutum guda cewa wani mu'mini bane qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul Umar yace na ji annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kamar mai tambaya yayi tambaya ni na na kaji annabi yace Umar Allah ya kara masa yadda yace to ga abinda nake yana cewa innamal a'malu binniyati a wata ruwaya da ba wannan ba ta zo da cewa binniya hakika ayuka wato akwai buƙatar niyya gare su duk aikin da zaka yi to ka sani cewa akwai buƙatar kai niyya ga wannan aiki innamal a'malu binniyati hakika ayuka suna tabbata da niyyoyi da za ka shigo masallaci ka kabbarta sallah a cikin zuciyarka baka kudurta za ka yi sallar ba iyaka dai kai dai ka yi kabbara ga kanin ka yi karatu da komai ba sallah ka yi ba saboda ni an rasa abin da shi ne kimshiki wanda shi ne asali wanda shi ne tushe wato niyya Umar yace wa inna malikul imri'in manawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hakika ya tabbata ga kowane mutum abin da yake yi idan dan adam yayi kudirin aikata abu yazo yana aikata abin da yake yi to ba za ka bata mishi kudirin ba a'a niyyarsa tana akan abin da yake nufa yayi niyyar yi don Allah to Allah zai bashi lada irin wanda yayi niyyar yi don Allah yayi ne don jama'a su gani Allah ya san abin da suka ta suka koyi saboda haka Allah zai masa sakamako irin na wanda yayi don jama'a su gani sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace faman kana fi hijratuhu ila Allah duk wanda hijrarsa ta kasance lokacin da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa to garin Makka dai garin ku ne na haka haife ka amma kuma na yi maka umarni da komawa Madina jama'arka danginka sun tsane ka suna wahalar da kai ta kai fagen wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yazo garin Ta'ifa yanzu haliyan halin da muke ciki Ta'ifa sitatta a cikin Saudi Arabia ba ta da nisa kwarai da ainihi garin Makka to da yanzu sai sun ka biyo shi su ne mai kuwa suna jiwa dai da duwatsu kuma sun kai zo mai karnuka suna bi ne suna haushi sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah cewa yayi hijira ya koma Madina dangin ka sun kyamace ka ga wancan suna jiran ka za su ma shirye gagarumin tarbo ne domin zuwan ka kuma za su yi lale maraba da kai kuma za su yi maka da'a sau da kafa ta wannan lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk wanda ya hijira don Allah don bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya umarce shi da ya koma Madina fa hijratu ila Allah wa rasulih la da hijrarsa tana ga Allah da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya yi masa tanadinta za a aje masa kamar wada yadda ainihi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa man kana hijratuhu lidunya duk wanda hijira ce ta kasance ga duniya yusibuha ya samu duniyar ma'ana ya koma garin Madina saboda da lokacin da ake zaune Makka akwai kasuwanci kuma shi ya saba da kasuwanci yanzu jama'a sun daji sun koma garin Madina kuma yanzu da wazai kasuwanci tunda jama'a sun rage mai yawa duk sun yi garin Madina da bari ya ta yi can ganye kasuwanci sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a fahijratuhu a imra'atin ko kuma mace yanzu ba don kasuwanci na zai koma can ba akwai matar da yake son ya aura ita kuma ta tashi ta bar garin Makka ta koma garin Madina yana son ya bi ta can ya aure ta sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fahijratuhu ila ma hajara ilayhi to hijira dai tana akan abin da ya hijira saboda shi ma'anar wannan in ya samu kudi na kasuwancin da ya koma Madina don yayi to wannan shine rabansa ko kuma a'a ita wannan matar da Allah ya sa sun shirya sun yi aure to wannan shine rabon shi na auren da suka yi amma ba ya zama yana da wani sakamako na lada a jiba saboda ya kuskure ma abinda shi a makasudin sa a yi hijira dama makasudin yin hijira Annabi ya shiga halin kunci da mabiyansa ta kai ga wata rana Annabi ya kafarta sallah a masallacin Ka'aba ga sahabbansa suna gani ya dukusa yana sujada kusa da Ka'aba sai wani kayi ya zo ya dauko mahaiwa tara kuma wadda ta haihu mahaiwar tana da wari sai zo ya azama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saman keya wuyansa su kuma sahabbai abin ya bata musu rai suna son su zo su dauke ma Annabi wannan amma kuma ba su da hali ba su da zarafi sai dai yarta Fadima Allah ya kara mata yadda ita ta tako ta zo cikin fushi ta dauke wannan mahaifar ta yi wuki da ita to kaga sun kumcata ma Annabi sun aikata mai abubuwa da dama na keta da zalunci da yaudara amma duk da ya jure yana tare da su yana kiran su amma bai koma garin Madina ba sai da Allah ta'ala ya masa izini to a wannan lokacin da ya koma Madina duk wanda ya bi shi don Allah don bayanin manzon Allah to ladansa na ga Allah da manzonsa wanda kuma ya koma don neman wani abin da ba haka ba to sakamakonsa yana ga abin da ya ce saboda shi in dai don neman kuɗi ne in ya samu kuɗi shi ne rabonsa in don neman aure ne kamar wanda wani ya koma don neman aure to yanzu in ya samu aure shi ke nan in ma bai samu ba to bai da wani abu na lada da haka za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haɗu da abubuwa masu yawa akwai wani makiyi Allah a ranar yakin Uhudu ya ja kibiya ya auna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka riƙa daga ɗan wane ya raba kuwa Allah ya jarabi Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kibiyar ta zo ta sare masa haƙora har sai da jini ya wafe sahabbai suna cewa ya ma'aikin Allah ka roƙi Allah mana ya halakar da zuciya Allah ya gawarta ma mutane na ba su sani ba ku bari in roki Allah ya shirya su in ma ba su shirye ba Allah ya kaddare su hayi wadanda a shirye yi sai ga mana daga cikin su masu bakakkiyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam kama Abdullah ibn Ubay bin Salul wanda shi gaban mu na hukan Allah sai gashi Allah ya bashi da Abdullah wanda annabi kurkusa da annabi mai tsananin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kai wajen ya nemi annabi cewa ya ma'aikin Allah ka bani dama in je in kashi ma'aikina saboda yana bakanta mini rayuwa a daura yaki a je wani ya sare shi ina ganin wanda ya kashi ma'aikina zan ci gaba da nuna mai tsanuwa zan ci gaba da nuna mai kyama a bani dama in kashi ma'aikina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ai wannan zai sa a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana umarni da a kashe sahabbansa kada kai haka nan kun ga wannan ya kai matuƙa wurin imani mutum ya roki dama a bashi dama ya kashe mahaifinshi saboda ni bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ƙarshe dai ya nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bashi riga dai ya zo ya sa mahaifinsa cikin wannan riga idan ya rasu a yi masa dikawani kuma annabi ya bashi amma bashi riga ya zo ya sa a yi mai dikawani ai ba za ta sa ya samu wani abu ba saboda ne tunda shi bai mutu a kan musulunci ba yana jagorantar munafukan Allah da kuma cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya fitar da masoyi Allah a cikinsa nan babban abin da ya kamata mu lura da shi shi ne dan adam walau koda ba annabi ne idan wanda yake ya hito ta karkashin ba annabi bai bi Allah ba to zaman mahaifinsa annabi ba zai amfane shi ba wanda ya tabbata cikin Qur'ani inda Allah ya bada labarin dan annabi Nuhu Kan'an yana kiran sa zo ka shiga cikin jirganya saboda kabira yana cewa a ni ga ina ne kaya saboda in kawo wurin wani dutsen da zai jire yana cewa yau ba wurin da za a je a tsira in ba cikin wannan jirganyan ba to da ƙarshe dai sai ya halaka saboda me bai bi annabi Nuhu alaihi salam ba al-Imam an-Nawawi Allah shi mishi rahama ya ce rawahu Imam al-Muhaddisin shuwagabanni biyu na hadisi su suka ruwaito wannan hadisi na ɗaya daga cikinsu Abu Abdullah baban Abdullah Muhammad ibn Isma'il Muhammad dan Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughira bin Basdisba al-Bukhari dan kasar Bukhara wannan Bukhara an ce wani gari ne daga cikin kasar Russia ko kuma cikin tsohuwar Soviet Union wato wani gari na daga cikin garurukan ta inda a garin su Imam al-Bukhari amma zaka ga mu a wasu misali yanzu sai a samu mutum suna Buhari to damun mu kawai a ce Muhammadu idan an ce Muhammadu Buhari shikenan amma in dai Buhari ne shi dai to suna ne na wani gari daga cikin garuruwa na wasu bayin Allah da suka yi ma musulunci hidima na biyu daga cikin su Abul Hussein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi ba Qushairi kama sunan kabila ce An-Naisaburi shi ma dan kasan Naisabur ita wannan Naisabur tana cikin wani bangare na Tajikistan ita ma Tajikistan wani bangare na tsohuwar Soviet Union kaga dai kama akwai alaka da shi da Imam al-Buhari kama yan bangare guda ne ta su suka hado suka ruwaito wannan hadisi suka fitar da shi fi sahihaihima a cikin ingantattun littattafansu alladaini huma asahhul kutubi al-musannafa da littayan sahihul Buhari da littayan sahihu Muslim su an littafai mafi inganci da aka rubuta in ka cire al-Qur'ani walaysa fil kutubi asahhu minhuma min ba'di al-Qur'an in ka cire al-Qur'ani littayan farko da yake inganci na Buhari mai bi masa na Muslim sannan duk wanda bai biyo baya ya biyo baya wajen kima da daraja to za mu ga shi wannan hadisin da muka karanta na farko a cikin wannan littayi akwai abubuwa masu dama waɗanda za mu iya fa'idanta daga gare shi abubuwan da zamu dauki cewa mun samu karantarwa karkashin wannan hadisi. Abu na farko wanda ya kamata a ce mun kula da shi shine fa'ida da zamu samu cikin wannan hadisi, bayani akan cewa duk wanda ya aikata wani aiki akwai buƙatar ya kudurta niyya. Saboda in baka yi niyya ba kai yi aiki ba wani abu da zaka samu, amma da ka kudurta niyya shikenan. Sannan kuma zamu fahimci cewa kamar wani littafin da ake sai zuwa da ake ce ma majmu'un niyyat, inda ka niyyar sallah ga yadda zaka yi, inda ka niyyar alwala ga yadda zaka yi, duk abin da zaka yi ga yadda zaka yi niyya. To cikin ayyukan ibada ga baki daya babu wani aiki da an ka umarce mu da mu bayyana da niyyar mu in ba haji ba ko umra. In zaka yi sallah ka yi alwala ka kare ka shigo masallaci, kudurin da kake da shi na niyyar sallah ya wadatar, kudurin da kake da shi na cewa zaka yi tare da limam ya wadatar. Ba sai ka ce na waitu ada as-salati al-maghribi ittida bil imam ko ka ambaci rakawoyin ta ba. Atu'allimuna Allah bi dinikum, shin za ku wada ma Allah addinin da kuka yi na wa huwa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard, gashi ko Allah ya san abinda a cikin sama da abinda a cikin ƙasa. Don haka almuhimmu nan an umarce mu da mu yi niyya, kawai mu yi niyya. Amma wurin aikin haji lokacin da ka zo ka cire tuwayinka na gida, ka yi wanka, ka ɗaura wannan maɗauri da mayafi, ka yi sallar nafila raka'a biyu, akwai buƙatar ka ce labbaika Allahumma hajjan, ka yi harrama da haji kenan. In kuma za ka fara da umra ne kamar sai ka ƙare ka yi haji, labbaika Allahumma umratan, shi kenan sai ka ci gaba da labbaika Allahumma labbaik a zuwa wato ainihin ƙarewa aikin hajjinka. Babu wani abu da an ka sharɗanta mana na cewa sai mun ce na waitu kaza. Shi ma wannan wanda ya rubuta wannan littafi iyaka fahimta ce ya yi rubutu, to yana yiwuwa idan mutum ya yi rubutu ko dai ya dace ko kuma ya yi kuskure. Shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma su annabawa Allah ne ya musu kariya a kan cewa ba za su yi kuskure ba. Sam yana daga cikin abin da awajibin mu gaskata ga annabawa cewa dukkansu masu gaskiya ne. Fa'ida ta biyu da muke iya samu a cikin wannan hadisi da muka karanta cewa yana wajaba ga kowane mutum guda daga cikinmu ya zama ya bambanta ibada wanda zai gabatar daga sashi zuwa ga sashi, ya zama wadda ibada ibada ce za ka yi wadda za ka aiwatar da gaboninka, ko kuma ibada da za ka yi mu'amala ce. Kila za ka sa abin nan, za ka samu motar ka mai ka gyara ka tahi ko kai dai ko da iyalinka don sadar da zumunta, kaga wannan ibada ce. Kai kuma akwai buƙatar ya zama kai da kanka ka san cewa aikin da za kana ibada ne, kuma za ka yi shi ne da gaba ta hanyar tahiya. To in mun ka kalli na niyya, shi kuma wani kuduri ne wanda yake cikin zuciya. To amana sai ka hada abu biyu, ka dai niyya cikin zuciyarka Allah ya sani, sannan kuma dole sai gaboninka sun motsa, watakila da ma abin da ka mallaka na dukiya sai ka sarrafa da shi kamin ka samu cin nasara cikin wannan. Abu na uku wanda muke samun fa'ida a cikin wannan hadisi da muka karanta shine an kwadaitar da mu akan tsarkake niyya ta zama kayi saboda Allah, kayi abu ya zama kayi shi saboda Allah. Wannan kuma in mun lura wato mutane sun kasu kamar gida biyu, za ka ga da yawa wani duk sanda ya yi aiki abinda yake nuni da aikinsa yana nuhin Allah da gidan layara. Walau dudda da sadaka zai bayar, zai yi ne wato sadakar wanda ma ya ba bai ma sani ba, a'a bai ma sani ba, ya dai ba shi sadaka amma shi bai san ma waye ba shi sadakan ba. Kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buƙaci idan za mu bayar da sadaka ya zama hannunka na dama, a ka hannunka na hagu bai san abin da na dama ya bayar ba. Wannan ana buƙatar kowanne ya zama ya tsarkake aikinsa ya nufi Allah da shiya. Sannan kashi na biyu na mutane su ne waɗanda suke saɓanin haka, shi duk abin da zai yi ya hisan jama'a su sani. To wannan kuma wato ba abin ƙwarai ba ne, abin da ya kamata ka yi ƙudurin Allah ya sani, ka so Allah ya sani ba mutane su sani ba. Don haka an ka kwaɗaitar da mu a kan tsarkake aikin mu ya zama mun ne Allah. Abu na hudu da muke samun fa'ida cikin wannan hadisi shine kyaukyawar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuwa saboda bayyana mana cewa mu san kowane aiki wa yana tabbata da niyoyi, kuma kowane mutum yana tabbata gare shi ga abin da ya yi mini. Misali, ni ban yi sallar azhur ba, mun shigo masallaci tare da kai, ka kammala sallar nafila, kaga kai nafila kake yi, amma ni kuma yanzu ina niyyar zan yi azhurin da ban yi ba. Sawa'un ta kunce min ne ko kuma a'a, akwai wani huzuri da ya sami makaro ban yi ta ba. Idan kowane mutum a aikin da zai yi, wato niyya sai za ta tabbata a kan aikin, ba wai dukkanin niyoyinmu ga baki ɗaya sun taru sun zama abu guda ba. Sai dai in kamar sallah ce za a yi haka, wanda da mai ba da sallah da masu biyan sallah kowane su niyyar da yake da ita shi ne aiwatar da wannan sallah da lokacin da ya riga ya shigo. Abu na biyar na fa'ida da muke samu cikin wannan hadisi, za mu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa akwai hani ka ce wane ina roƙonka, ko kuma ka ce ba don Allah da wane ba. Kila ka shiga cikin wata matsala, sai wani ya ba ka gudunmawa, Allah ya taimaka ya bishe ka, to sai ka ce yau ba don Allah da wane ba, wanda na shiga cikin matsala saboda kaza da kaza. Wannan ga ka'ida ta arabiya, wato in za ka kawo Allah kamar ka ce laulallahu wasalam, ba don Allah da wane ba, da na shiga cikin matsala, to wannan shi ne an ka hana. To amma saboda ba babe na ba na irin waccan matsalar da an ka hana, sai an ka ce man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, sai zama gawawo din. Wannan wata fa'ida da muka iya samu kenan, wanda nan ba babe na wanda an yi hani ba, a Allah dasa tana ga Allah da manzonsa. Menene ma'anar wannan? Ai duk wanda ya yi ma manzon Allah da'a, hakika Allah yawa da'a. Ta abu na shida wanda yana ga kamar shi ne malamin kawo mana na ƙarshen fa'idodin da muka iya samu cikin wannan hadisi. To malam ya yi bayanin cewa hakika hijira tana daga cikin ayyuka nagartattu, ayyuka masu kyawu. Idan wanda ya yi hijiran nan ya niyyaci Allah kuma da manzansa. Amma kuma shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani a wani hadisi, la hijrata ba'da al-fath, babu hijira bayan an buɗa ma Annabi ya ci garin Makka da yaƙi. Dama da ya guje bar garinsu ya koma garin Madina, ya ci gaba da zama, ya samu kyaukyawan tarba da ƙauna da agaji da gudunmawa, duk irin abin da ɗan adam ka buƙata ya samu a Madina. To da Allah ya maishe shi wani lokaci don ya zo ya yi aikin umra, sai da ya shirya ya zo suka ce ina wata shekara kan baka da dama, amma za mu bar Usman ya shiga ya yi umra, ku jira shi nan. Usman ya ce ni bai kamata gare ni a ce a bani dama in je in yi aikin umra kuma ba ku ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aski yana tare da iyalinsa, ya tsari da iyalinsa, an ka walwale an gama da haji da umra, ya koma gida sai shekara mai dawowa. Sannan ya zo bayan an ci garin Makka da yaƙi, Allah ya ba shi dama ya ci garin Makka da yaƙi. To yanzu tun da an ci garin Makka da yaƙi, ta riga ta koma garin musulunci, don haka babu damar ka ce wai za ka yi hijira ka bar Makka don tana garin kayanci ka koma Madina. A yanzu da Makka da Madina da sauran ƙasar gabaki ɗaya ba damar ka yi hijira ka ce za ka koma wuri kaza, don wuri kaza ba na musulunci ba ne. Amma akwai hijira na in Allah ya jarabe ka, kila kana zaune ga wani wuri Allah ya jarabe ka da talauci ko kuma Allah ya kawo maka jarabawa na tawewa dama inna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru Allah yana shimfida arziki ya yalwata ma wanda yazo wani kuma sai a tawaye masa zaka ga wani ya yi ka ƙarfi da komai amma abinda zai ci ya zama mai wahala amma kai Allah ya yalwata maka ya baka to irin wannan ya buga nan ya buga can me zamu ba to yin hijira ya je wani wurin da in dai akwai aminci zai je ya samu yana yiwa insha Allah idan yazo Allah ya masa basira to wannan kenan waɗannan sune abubuwa guda shida na fa'ida da muka samu cikin wannan hadisi insha Allah subhanahu wataala kuma nazara lil waqt ne yake ban zan bi a ni da ni sabba ina da mata ko ko yawa insha Allah ne kamata eh wadakata muna roƙon Allah subhanahu wataala shi muna muwafaqa da dace kuma Allah ya sa ayyuka mu zama ganda da yake shi wanda littafin kuma da nace a muwara karatu ne yau insha Allah duk daga haduwan mu daga muwan mu da niyyar mu ta alheri Allah shi kama mana shi ba mu iko akan dogewa kuma abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada kure mu kuma Allah shi yayi shayi shi a cikin zakatan al'umma kuma littafi ne wanda yake insha Allah ba wani littafi na mai wani kudi ba ko wata tsada a tabbatacciyar samu ne wanda yana yiwa ya zama an san samu wanda al'umma za su iya amfani da su insha Allah yau kamar wanda aka ce muna 22 ga watan Shawwal ko yau wannan yau muka asusa wannan karatu muna roƙon Allah ya sa mana albarka wanda ta dace ga 28 ga watan bakwai 2016 miladiya wancan kuma 1437 na hijiriya Allah ya muna muwafaqa da dace kuma Allah shi karban mana insha Allah subhanahu wataala sai zaki na gaba mu dora daga inda muka dakata in mun lura ma'anar dai mu yi karatun mu karanta kadan kadan da kuma fa'idodin da za mu samu ciki don mu ƙara tarkatawa mu amfana da ruwa bisa ga abin da muke mai yawo muna da dana alkhairi Allah shi muna muwafaqa da dace kuma kila in kamar ya zama na akwai tambaya to mai yawa harka karatu tana buƙatar bincike mai yawa ne karatu tukan da muke yi ko tafsiri ko wasu rari da muka gabatar da karatu saboda koyi da waɗanda suka gabace mu in kamar a ce yau an kawo tambaya to sai wani saji kenan mutum ya je ya yi bincike kada ya shishigi ko ya hamzari wurin zartar da abinda yake amana za ta ilimi ba kai bincike ba ka zo ka wadi abinda ba daidai ba ko dai ka dawo ka gyara ko ka tsaya akan banza Allah shi ba mu ikon aikata daidai da wadin daidai da kuma tsayawa akan daidai ya halaka ma mu da mu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Gracias.